jam'iyyun da suka bayyana korafin su tare da shedawa duniya irin matakan da za su dauka akan sakamakon zaben sune babban jam'iyyar adawa ta PDP wanda tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya tsaya takarar kujerar shugaban kasa a kanta sai jam'iyyar Labour ta tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi sannan jam'iyyar SDP wacce ta bayyana ra'ayi na daban da na sauran jam'iyyun dan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya ce ya kwashi shekaru da dama yana ganin zabuka a Najeriya amma bai taba ganin zabe mara sahihanci irin wannan zaben shugaban kasa na shekara 2023 ba domin an tafka kurakure masu yawa saboda haka ya zama wajibi a kalubalanci zaben gadangadan
zaben da aka yi da ya wuce ran Asabar da kuma kurakuren da aka yi ta samu ko ta ina da kuma koke-koke da aka yi ta yi don rashin bin dokoki da ka'ida da hukumar zabe ta yi ran Asabar da ya wuce shine nake so in ji hankulan jama'a a Najeriya akan lalle lalle ya zama to wajibi mu ja hankalin hukumar zabe domin ta gyara ayyukanta
kana ganin waɗannan kurakurai da kai bayanin su sun shafi ingancin sakamakon zaben
kwarai da gaske ai hukumomi da suka zo na bin zabe daga kasashen waje kusan dukansu sun amince ko kuma sun yarda cewa ba a yi zaben nan bisa ka'ida bisa dokoki da kasa ta shimfiɗa wa hukumar zabe ba
bayan wannan jan hankali wani mataki kake ganin za ka ɗauka
to ai akwai lokaci kuma sai mun bi lokacin kuma sai mun tambayi shawarwarin lauyoyinmu su za su ba mu shawara ga shawaran da ko a je kotu ga kuma dalilin da ya sa za a je kotu
shi kuwa mai magana da yawun jam'iyyar Labour Dr. Yunus Tanko ya ce jam'iyyar Labour wacce tsohon gwamnan jihar Anambra Peter Obi ya tsaya a tutarta tana da tabbacin cewa ita ce ta lashe zaben shugaban kasa kuma za ta nuna hujjojinta inda ta shirya tsaf domin shigar da ƙara kotu
na farko ita hukumar zabe ta fito ta faɗa wa jama'an nan Najeriya cewa za a tabbatar cewa idan aka kada zaben nan ƙuri'ar da aka kada a nan take za a fito da sakamakon zabe za a buga ta a yanan gizo da ni da ke za mu iya wayannan kallon wayannan yanan gizo mu tabbatar cewa zaben nan an yi bisa kan adalci da doka da order ba sai hakan nan ba kuma ta fito da ce idan aka yi zaben idan ba a yi wannan tafiyar da wannan zaben ba a bisa kan doka da order inda aka shimfiɗa a electoral act da kuma kan bisa kan yanayin inda za a yi zabe to kuɗin da aka kada a lokacin nan ba a yarda da ita ba
amma jam'iyyar SDP da ke ƙarƙashin shugabancin Alhaji Shehu Gabam ta ce ta amince da sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zabe ta bayyana
mun ce duk inda muka yi takara mun yarda ai mun faɗa shugaban ƙasa mun yarda da wannan amma inda muka san muna da ƙarfi mun tabbatar bi izinin Allah ba mu san gaibu ba muna ga mu muka ci zaben wajen ƙarshe aka yi ta abinda aka yi wannan ne muka ce za mu bincika amma ba mu ce mun yarda mun ci zaben shugaban kasa a cutar da mu a kai ba wannan ma wanda yake da matsala a zaben senator da hazo shi ma yana iya zuwa kotu saboda a gyara zaben da zai zo na 11 ga wata na gwamnoni da yan majalisa in ba a yi kokari an gyara yanzu ba wanda za a yi zai muni akan wanda aka yi yanzu
a lokacin da yake nashi nazarin akan sharuɗin shigar da ƙara akan sakamakon zaben masanin shari'a kuma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Umar ya ce akwai abin dubawa a dokar zaɓe
duk wani wanda yake yana adadawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta to zaɓin shi ɗaya ne ya je kotu yana da dama a hurumi na sashe na 6 da 36 da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya kalubance abun tun daga mataki na farko har zuwa kotun Allah ya isa
gwamnatocin ƙasashe da dama irin su Faransa da Ingila har da ƙasar Amurka sun aike wa zaɓaɓɓen shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da saƙon taya murna amma da shawarar cewa a sa ido akan ƙorafe-ƙorafen da 'yan ƙasa suka yi kan sakamakon zaben Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.